الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مودة ساكة سادواء وانا مسلاة بيتارن البركة مسلاة عثمان ابن عفان انا نقدن كاية اتكين قرن كانوا وانا يمتشين لنا نجوماء شابكوي قوتا سفر هجرا منذو صلى الله عليه وآله وسلم دو دار اليه الى 30 دبيرا وانا كما تزو دي دي دا اشرن قوتا شابيو ميلادية تدمو بيدا شاوكو a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul fatiha wanda kuma wannan shine darasinmu na biyar a cikin tafsirin wannan sura wanda Allah ta'ala yake cewa a cikin ta bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah ubangijin halittu arrahmanir rahim mai rahama mai jin kai مالك يوم الدين مملكي رانا ساكمكو إياك نعبد وإياك نستعين غريك كدي مكي بوتاك ومغرنك كدي مكي نمتي مكو اهدنا الصراط المستقيم كشير يد متفرك نمدي ديتي صراط الذين أنعمت عليهم تفرك ودن دا كيمس نئمة غير المغضوب عليهم با ودن دا أكا يفشيد سوبا ولا الضالين باكم بتتوبا منا كان قبر فدر الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم كافهم مشغا تفسير السوره اكو تنبيه da muka saba ansawa zamu ansa tambaya kamar biyu sannan mu shiga tafsirin wannan gaba tambaya ta farko yana cewa hukuncin wanda yake rubuta bismillah a kofar gidansa ko shagonsa da sunan kafi to ba san me zai kafe ba ga rubuta a kofar gidanka zaka kafe barawo ne ko kuma zaka kafe kwankwamai ne ko me zaka kafe babu inda aka ce ka rubuta bismillah ko ka rubuta fatiha a gaban gidanka ko a cikin shagonka ko wani guri na musamman malamai sun yi magana game da rubuta alqur'ani a cikin bango musamman malaman al-ahnaf mazhabar hanafiya da kuma mazhabar hanabila har ma malikiya wasu daga cikin sun yi magana akan wannan wasu suna karhanta yin haka saboda gudun abinda zai iya faruwa wani lokaci na tozarta ayar alqur'ani domin ka rubuta a jikin bango baka san me zai biyo jikin bangon ba ta yi cikin rashin sani a sanya wani abu na najasa a jikin bangon gashi kuma yana dauke da alqur'ani to wannan ta sa wasu malamai suka karhanta wasu kuma suka ce idan har za a kula da tsaftar gurin da girmama gurin to babu laifi dan an rubuta wasu malaman suna ganin ba laifi to amma da sunan wani abu kafi to wannan ban san shi ba gaskiya abinda zaka yi ka samu kafi shine ka karanta alqur'ani duk inda aka yi maganar samun tsari daga aljanu daga biyagun mutane to zaka ga maganar karanta shi alqur'ani ne ba kawai ka rubuta shi ba kuma ka bashi baya me amfanin ka rubuta kawai ka shiga kuma abinda kaga dama ka ce wai wannan rubutun da kai kawai zai baka zai kafe ka abinda ba wani kafi da zaka samu ta wannan hanyar. In kana so ka samu kafi, to ka rika karanta shi, ka karanta shi, to nan ne zaka samu tsaro. Wannan shine abinda yazo a sunna. Sai kuma wannan da yake tambaya cewa yana cewa dan Allah Abdul Barri tabi'i ne ko sahabi, yadda ya rubuta cewa Abdul Barri tabi'i ne ko sahabi ne, kuma yayi wa musulunci hidima ne, kuma ya kai matsayin Ibnu Taymiya. To wannan wata ce mai wannan tambayar, na karanta tambayar saboda na farko mace ce, sannan kuma tambayar tana nuna cewa ta damu da wani abu na ilimi, tunda har ma tana jin wannan sunayen suna yawo a bakin malamai, har kuma ta kiyaye, har kuma tana so ta sani. So wannan yana nuna kokarinta da kwazanta da damuwarta da hirsinta akan neman ilimi. So shi yasa na ga ya kamata in karanta tambayar ta. Na farko Abdul Bar ibn Abdul Bar ake cewa ba Abdul Bar ba, sunan shi Yusuf ibn Abdul Bar Abu Umar, ɗaya daga cikin manyan malamai na musulunci wanda ya rayu a Andalus a garin Qurtuba, saboda shi ma al-Qurtubi ne. Yusuf ibn Abdul Bar Abu Umar al-Qurtubi ya rayu a ƙarni na 5 domin ya rasu hijiran manzo Allah tana 463, shekara ɗaya suka mutu da al-Khatib al-Baghdadi ko ibn Abu Bakar al-Khatib al-Baghdadi. Wannan ana ce da shi Hafiz al-Mashriq, wancan kuma ana ce masa Hafiz al-Maghrib. Khatib al-Baghdadi mutumin Baghdad ne, Baghdad kun ga al-Mashriq al-Arabi ne, gabashin kasashen Larabawa ne. Shi kuma Ibn Abdul Barr ya rayu a Qurtuba a cikin kasar Andalus, wacce ita ce yanzu ake cewa Spain, ita kuma al-Maghrib al-Arabi ne, yankin yammacin kasashen Larabawa ne. Saboda haka wannan ake ce masa حافظ المشرق شيني الخطيب البغدادي وانتكم اكي تيمس حافظ المغرب شيني الحافظ ابن عبد البر وانت لوك تي ديا كنت أسرني دي سكرايو شنكرني نبير كما سنة لك شكي من يمن يمع لما يمسمى تفسكر حديثي سنة شكي وانا سكي وحديثا ما زال الله صلى الله عليه وسلم هيدما سكي ربوچ ربوچي لك شكي ربوچ ربوچي ابن عبد البر اكوي لتافن التمهيد littafin at-tamhid lima fi kitab al-muwatta min al-ma'ani wal-asanid, wannan littafi ne babba da ya sharhin littafin muwatta. Kusan a yanzu a doran kasa babu sharhin da ya kai wannan amfani, babu sharhin da ya kai wannan tattara ilimi. Duk rigimar Ibn Hazm sai da ya sallama cewa littafin at-tamhid babu shakka an yi ilimin hidima, duk rigimar sa gashi lokuri ɗaya suka rayu, kuma lokaci ɗaya suka rayu, da a zamani ɗaya suka rayu, a lokaci ɗaya abokan kamar sa'anni ne. To amma duk da haka ya sallama wa Ibn Abdul Bar a cikin wannan littafin, sannan ya zo ya yi iktisarin sa, ya sa masa suna al-istiskar, wanda ya tattara fassarar hadisan da kuma maganar mazhabobin malamai na garuruwan musulmi daban-daban. To yana daga cikin ayyukansa manya-manya, banda su yana da ayyuka da dama kamar littafin al-faqih wal-mutafaqqih, kamar littafin jami'u bayani al-ilmi wa fadlihi, wanda duk suna cikin aikace-aikacensa. Saboda wannan shine Ibn Abdul Bar, wannan shine Ibn Abdul Bar. In an ce Ibn Abdul Bar, to wannan ake nufi. Ibn Taymiya a bayan sa yazo, Ibn Taymiya ya rayu cikin karni na 7, ya rasu a ƙarshen farkon karni na 8, saboda an haife shi 661, ya rasu hijira tana 728. Kaga akwai tazara tsakaninsa da Ibn Abdul Bar. Sannan Ibn Taymiya ya rayu a al-Mashriq al-Arabi ne, al-Mashriq al-Arabi, ya rayu a Siriya, ƙasar Siriya cikin garin Dimashq, babban birnin ƙasar Siriya a yanzu. To anan ne Ibn Taymiya ya rayu da shi da almajirinsa Ibn Qayyim da Ibn Kathir da al-Hafiz al-Mizzi. So shi kaga wannan a Maghrib yake, wannan a Mashriq yake, sannan ba zamani ɗaya suka yi ba, illa iyaka dai tafarki ɗaya ya haɗa su. To tafarkin raya sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam da ilmantar da su, wannan ya sa sun yi tarayya. Wannan shine Ibn Taymiya, wancan kuma shine Ibn Abdul Bar, kuma dukkanin su kun ga ba sahabbai bane, ba kuma tabi'ai bane. Za mu koma ga tafsirin suratul Fatiha. Allah ya ce ihdinas siratal mustaqim, ka shiryar da mu tafarki madaidaici, siratal ladina an'amta alaihim tafarkin wadanda kai musu ni'ima ghairil maghdubi alaihim ba wadanda aka yi musu fushi ba walad dallina ba kun batattu ba mutane dangane da gaskiya da saninta da aiki da ita sun kasu gida uku wanda wannan ayar duk ta nuna mana waɗannan kashe-kashe guda uku wannan ayar da muka karanta da ƙarshen ta dukan ta kunshi waɗannan kashe-kashe guda uku kashi na farko mutumin da ya san gaskiya aiki da ita ya santa ya nemi ilimin ta kuma ya aiki da abin da ya sani wannan kashi na farko kenan kashi na biyu shine wanda ya san gaskiya amma ya juya mata baya ya santa sannan ya juya mata baya yake aiki da ita ya sa kafa take ta wannan shine kashi na biyu kashi na uku shi ne wanda ya jahilci gaskiya bai santa ba saboda haka yake ta bankaurarsa yake tara gamsarsa yake ta aikinsa da jahilci tunda bai san gaskiya ba kaga babu mutun cewa a cikin aikinsa zai dace da gaskiya to duk kashe-kashen mutane ba sa wuce wannan kashi din guda uku ko dai ya zama ne ya san gaskiya ya yi aiki da ita ko ya san gaskiya ya yi aiki da ita ko bai san gaskiya ba yana aiki da jahilci to kaga akwai allazina an'amta alaihim sune waɗanda suka san gaskiya suka aiki da ita ghairil maghdubi alaihim ba waɗanda aka yi fushi ba sune waɗanda suka san gaskiya suka take ta walad dallina ba kuma batattu ba sune waɗanda su kuma suke aiki da jahilci wato sun jahilci gaskiyar da haka suke aiki bisa jahilci da haka kaso na farko sune wanda ya san gaskiya ya san gaskiya al-alimu bil haqq sannan kuma yana al-amalus salih wato yana tattare da al-huda wa din al-haq wanda Allah ta'ala ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa din al-haq al-huda shine al-ilmu an-nafi' din al-haq kuma shine al-amalu as-salih to kaga wannan ya hada duka biyu al-huda wal-amal wa din al-haq ya hada shiriya ita ce ilimi mai amfani da kuma aiki na kwarai kuma wannan shine wanda yake samun rabo domin shine ya tsarkake zuciyarsa da aiki shi ya tsarkake zuciyarsa da ilimi mai amfani da kuma aiki na kwarai Allah ce kad aflaha man zakkaha wanda duk ya tsarkake zuciyarsa to ya samu babban rabo ta ya zai samu babban rabo shine ta hanyar neman ilimi mai amfani sannan kuma da aiki da ilimin da yake sannan wanda ya san gaskiya amma kuma ya bi san zuciyarsa wannan shine al-maghdubu alaihim shine wanda aka yi musu fushi aka yi fushi da su sannan ad-dalluna su kuma sune wanda sun jahilci gaskiyar saboda haka suke aiki bisa jahilci al-maghdubu alaihim wanda aka yi wa fushi babu shakka batattun ne su ma domin sun bace gabarin shari'a ta aiki sun rasa hidayatul amal saboda haka su ma batattu ne sannan shi kuma ad-dalluna din su kuma ad-dalluna din su ma al-maghdubu alaihim ne saboda batan nan nasu ya sa suna aiki ba da ilimi ba tunda ko suna aiki ba da ilimi ba za su yi abinda za su jawo kansu fushin Allah saboda haka kaga wanda ya bar gaskiya yana sane da ita batacce ne haka nan wanda yake batacce ne yana aiki da jahilci maghdubu alaihim ne wanda aka yi fushi da shi ne sai dai wanda ya san gaskiya ya batta babu shakka ya fi cancanta a sifanta shi da al-maghdubi alaihim sama da wanda bai santa ba wanda ya san gaskiya amma ya take ta yake aiki da ita shi ya fi cancanta a sifanta shi da fushi sama da wanda daman can bai sani ba shi yasa yahudawa suka fi cancanta da wannan sifa ta fushi Allah ta'ala yake sifanta su da waɗanda ya yi wa fushi bisa mashtaraw bihi anfusahum أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين الله تعالى يجي ترد أبن سك فنشكاونا سدشي شين سبكريا سكاما كريا دن كوي سياكي دكسكيا أن يكفروا بما أنزل الله سكافر تشيو أبن الله تعالى يسوكر dan jin kyashin Allah ta'ala ya saukar da wani abu na gaskiya na falalarsa akan wanda ya so daga cikin bayinsa ta yaya Allah ta'ala zai dauki manzanci na ƙarshe wanda kuma shi yafi kowanne matsayi kamar yadda suka karanta a cikin littafansu littafin at-taura da Allah ta'ala ya saukar wa annabi Musa ta yaya zai dauki wannan matsayi ya bawa wani cikin larabawa su sun yi tsammanin cewa a cikin su ne to tunda haka ne to ba za su yi imanin ba sun kafirce din saboda haka Allah ta'ala ya ce sun san annabi sallallahu alaihi wasallam ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, sun san gaskiyar abin da annabi ya zo da ita, ko kuma shi kansa annabin sun san shi cewa annabin Allah ne kamar yanda suka san ƴaƴan cikin su. Kaga karewar ilimi kenan, karewar ilimi wato ilimi na yaqini na tabbas wanda babu zato babu jita-jita a cikin sa. To amma duk da haka sai suka zabi su kafircewa abinda Allah ta'ala ya saukar na gaskiya. Fa ba'u bi ghadabin ala ghadab, saboda sai suka koma da wani fushi babba daga Allah bisa fushin da daman can yayi da su, daman can Allah ta'ala ya fushi da su saboda abinda suka yi taiwa annabawa. To sannan gashi annabin karshe ya zo, sun san gaskiyar abinda ya zo da shi, suka karyata shi, saboda haka sai hushin ya zama biyu. Allah ce qul hal unabbi'ukum bi sharrin min zalika masubatan 'inda Allah, ce man la'anahu Allah wa ghadiba 'alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa 'abada at-tagut ulaika sharrun makanan wa adallu 'an sawa'is sabil. Ubangiji ce qul hal unabbi'ukum bi sharrin min zalika masubatan 'inda Allah, shin bana ba ku labarin waɗanda suka fi sharri ba, suka fi mummunan sakamako a wajen Allah? Allah ce man ghadiba unabbi'ukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah man la'anahu Allah, sune wanda Allah ya la'ance shi, wa ghadiba alayhi, yayi fushi da shi, wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir, cikin su ya juyar da wasu, ya rikida su, suka zama birai, wasu kuma suka zama alhanzirai. Ulaika sharrun makanan, waɗannan su suka fi mafi sharrin matsayi, wa adallu an sawa'is sabil, kuma su suka fi bacewa daga kan hanya, daga hanyar da take madaidaiciya. Alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim, ana nufin Yahudawa. Saboda haka sun san gaskiya, suka take ta, sai suka fi cancantar a sifanta su da fushi, duk da cewa su ma Yahuda abinnan, su ma waɗanda suka san gaskiya, wanda suka jahilci gaskiya, suka riƙa yin aiki bisa jahilci, su ma sun cancanci fushi din, amma ba su kai Yahudu ba. Su waɗancan su suka fi cancanta a sifanta su da ɓata, wanda ya ɓace yana kame-kame, yana bankaurarsa, saboda haka bai san ina yake ba, bai san inda ya sa gaba ba, shi yasa wannan sifar ta fi cancanta da nasara. Su kuma sun jahilci gaskiyar, kuma wasu so su santa ba, don haka kuma suna bautar Allah ne bisa jahilci. Kuli ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghayra al-haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl wa dhallu katiran wa dhallu an sawa'is sabil. Kaga sai Allah ya sifanta su da dalal, tace bacewa, ce qul, abinda Allah ce qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum, ya ku ahlal kitabi, ana nufin nasara, la taghlu fi dinikum, kada ku riƙa azarbabi, kuna wuce iyaka a cikin harka addininku, kuna kiran wasu, kuna ba su sifofin Allah, kuna cewa ayyan Allah ne, wannan azarbabiya ce da wuce iyaka a cikin sha'anin addini, kuna bin abinda ba gaskiya ba. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl, kanku bi soyayen zukatan wasu mutane da suka bace tun a karan farko. Qad dhallu min qabl wa adallu katiran, kuma suka batar da mutane da yawa. Wa dhallu an sawa'is sabil, su ma suka bace daga tsakiyar hanya ko daga kan hanya. Shi yasa hadisi ya tabbata a cikin Tirmidhi da Sahih Ibn Hibban daga Adi Ibn Hatim radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yace al yahudu maghdubun alaihim wan nasara dhalluna, yahudawa sune waɗanda Allah ya fushi da su, aka yi fushi da su, su kuma nasara sune dhalluna. Wannan misali ne, ba wai ana nufin ayar ta takaita akan su ba, ba ana nufin ayar tana nufin kawai al maghdubi alaihim yahudu al dhallina nasara ba. Wannan hadisin yana misali ne, saboda haka dukkan wani cikin wannan al'umma da ya san gaskiya ya kibinta ya take yana sani, to ya shiga cikin tawagar maghdubi alaihim. Haka nan a cikin wannan al'umma dukkan wani wanda yake aiki bisa jahilci ya ki neman ya sani, to ya shiga cikin tawagar abdallina. Haka Sufyan ibn Uyayna radiyallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala ya faɗa, cikin wannan al'umma malamin da ya san gaskiya ya take ta, ya kiyarda a santa ko ya sanar da dalibansa almajiransa, to wannan yana da wata sifa irin ta Yahudu, shi al-maghdubi alaihim. Haka nan wanda shi kuma yake bautawa Allah da jahilci da al'ada da abin da ya tashi yaga ana yi, to shi kuma wannan ya shiga cikin tawaga ta abdallin. Allah ce ghayrul maghdubi alaihim sirata alladhina an'amta alaihim, tafarkin waɗanda kai musu ni'ima. Anan aka jingina ni'imar zuwa ga Allah ta farkin wadanda kai yawa ni'ima Allah kenan amma can sai aka ce ghayril maghdubi alaihim ba wadanda aka yi fushi ba kaga ba a ce ba wadanda kai ma fushi ba amma wajen ni'ima sai aka ce kai musu ni'ima to kai tsaye aka jingina abin zuwa ga Allah amma can sai aka ce wadanda aka yi fushi to wannan na farko saboda ni'ima alkhairi ce falala ce wata wani ihsani ne na Ubangiji wata rahama ce ta Ubangiji rahamarsa kuma sabaqat ghadabahu aw tarwa ghalabat ghadabi rahamarsa tarin jayi fushin sa ta riga fushin sa saboda haka aka tashi anan sai aka jingina wa Ubangiji akmalal amrayn al'amura guda biyu da fushi da rahama rahama ta fi karfi ta fi rinjaye ta riga fushi sai aka jingina wa Allah wannan amma shi fushin sai ba a jingina masa ba saboda kowane lokaci akan so a jingina wa Ubangiji abin da yafi kamala abin da yafi daukaka kamar yanda aljanu suke cewa annana la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada kaga da suka tashi fadar al-asharri sai suka sakaya amma da suka tashi fadar shiriya karara sai suka fadi sunan Ubangiji suka ce wa anna la nadri mu ba mu sani ba saboda sun yi sama sun je sun ga duk an kukkule kofofin sama sun saba zuwa su sato ɗan maganganu su zo su har hada da karerayen su su ba wa bokaye to wani lokaci ɗaya suka waye gari suka ga duk an toshe kofofin da za su je sama an saka masu tsaro waɗanda da kamatsu za su jefi aljani da za su jefe shi da wuta da tauraro to shine sai suke tattaunawa a junansu suna cewa la nadri mu ba mu gane ba asharrun urida biman fil ard sharri akai nufi ne ga waɗanda suke zaune a doran ƙasa am arada bihim rabbuhum ko kuma ubangijinsu yana nufin shari'a ne da su kaga a wajen sharri sai suka sakaya ba su ce sharri ubangiji yake nufin su da su ba sai suka sakaya sai suka ce sharri ake nufi da su amma wajen alheri sai suka ce am arada bihim rabbuhum rashada haka nan zamu ga al-khadir nabiyullahi khadir annabin allah al-khadir alaihi salam lokacin da yazo bawa annabi musa alaihi salam labarin abubuwan da yayi a cikin tafiyar su wanda annabi musa bai gane ba kaga da yazo wajen jirgin ruwa fa amma safinatu fa kanat li masakin ya'maluna fil bahr fa aradtu an a'ibaha kaga da ya tashi maganar aibanta fasa jirgin ruwa sai jingina irada zuwa gare shi ta amma safinatu wannan jirgin ruwa ta wasu miskinai ce da suke aiki da ita akan abin a cikin teku fa aradtu an a'ibaha sai nayi niyyar illalata ta in yi mata aibi kaga anan sai ya jingina yin aibin zuwa kansa amma wajen yatimaini amal jidaru fa kana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahumu wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka kaga anan sai ya jingina irada zuwa ga Allah bai ce fa aradtu ba domin can abin da ya shafi banna ne a zahiri tunda annabi Musa ya ga ta abin nan annabi Musa kamar banna ya ga an yi kuma gyara ne a annabi Khadir a annabi Musa amma da yazo wajen abin nan yazo wajen katanga su ce fakara li gulamaini yatimaini ta wasu yara ne ƙanana marayu wa kana tahtahu kanzun lahumu karkashi kuma akwai dukiya mai tarin yawa a karkashin wannan katanga wa kana abuhuma saliha baban su ko mutumin kware ne fa arada rabbuka sai ubangijinka yayi nufi an yabluga ashuddahuma su isa ganiyar karfin su wa istakhrija kanzahuma su fitar da dukiyar su kaga anan da yake alkhairi ne sai ya jingina amma duka aikin waye duka aikin Allah ne shi yasa ya ce wa ma fa'altuhu an amri ba gaban kaina nayi ba haka Allah ya ce in yi saboda haka shi yasa anan aka ce siratal ladina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai musu ni'ima don maganar ni'ima ake maganar rahama ake sai aka ce kai ya Allah ghayril maghdubi alaihim ba waɗanda aka yi fushi ba sannan aka takaita siratin ga waɗanda aka yi wa ni'ima
aka ce na wadanda aka yi ni'ima ne, wanda wannan yake nuna cewa ni'ima ce da ta kai gaya wajen kamala, cikakkiyar ni'ima. Wato ni'ima cikakkiya ita ce ni'imar da za ta sa mutum ya samu rabauta a gurin Allah. Amma mutlaqun ni'ima, saboda haka ni'ima akwai an-ni'matul mutlaqa, akwai kuma mutlaqun ni'ima. An-ni'matul mutlaqa ita ce cikakkiyar ni'ima, kammalalliyar ni'ima, ko kace kamilar ni'ima, wannan ita ce wacce wanda ya same ta zai samu rabauta a lahira. Akwai kuma mutlaqun ni'ima, wato dai ni'ima dai ga ta dai, wanda kuma wannan ta shafi mu'mini, ta shafi kafiri, kowa da kowa zai iya samu, kowa da kowa zai iya samu. Saboda ka mutlaqun ni'ima kamar mutlaqul ihsan ne, ihsani ne da Allah ta'ala yana yi wa kowa. Akwai kuma ihsanin da yake na waɗanda suke na musamman ne, inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun, waɗannan nan mutane ne na musamman. Saboda haka wajen bayatun da malamai suke yi cewa shi ma kafiri Allah yana yi masa ni'ima, in ana nufin an-ni'matul mutlaqa, cikakkiyar ni'ima, to waɗannan kafiri baya samun ta, tunda a lahira ba shi ba ni'ima. Amma ana nufin mutlaqun ni'ima, ni'ima kawai haka sakakkiya, to wannan zai iya samu kamar yadda mu'mini zai samu. Shi yasa Allah ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, karshe sai ce innal insana ladhulumun kaffar. Saboda zalimi da kafiri duk za su iya samu wannan ni'ima, ni'imar da Ubangiji ta'ala ya yi wa kowa da kowa, ta rayuwa, ta abinci, ta inuwa, ta lafiya, duk kowa da kowa zai iya samu. Wataƙila ma wanda yake kafiri ya samu wani kaso mafi tsoka sama da wani wanda yake mu'mini. Sannan dalili na biyu wanda za ka iya cewa saboda shi Allah ta'ala ya jingina ni'imar zuwa gare shi, amma wajen fushi sai aka sakaya, aka ce wanda aka yi fushi. Allah ta'ala shi ne huwal munfaridu bin ni'am, duk wata ni'ima to daga Allah take, babu wata ni'ima da wani yake yi shi kadai yake banta da ni'ima, ko da ta biyo ta hannun wani sai zai zama sila, sai zai zama sababi. To sai aka jingina wa Allah abinda yake banta da shi, ya kadaita da shi. Amma batun fushi, Allah ta'ala yana fushi da makiyansa da masu yaki da addininsa, haka nan dukkan masoya Allah su ma suna fushi da su. Mala'iku suna yi, annabawa suna yi, manzanni suna yi, waliyan Allah duk suna fushi da fushin Ubangiji. Saboda haka anan kaga shi fushi ba wani abu ne da Allah shi kadai yake banta da shi, sabanin ni'ima wannan Ubangiji ta'ala shi kadai yake banta da ita, da ita. Saboda haka sai aka jingina masa abinda yake banta da shi, abinda kuma yake wasu ma suna yi saboda Ubangiji ta'ala ya yi, sai Ubangiji ta'ala ya saka ya shi, sai ba a faɗi ba a jingina shi zuwa ga Allah ba. Sannan kuma abu na uku, duk sanda aka fito da ni'imar aka ce ga wanda ya yi ta, to shi wanda aka yi wa ni'imar an ƙara masa wani abu na karamci, na girmamawa. Wato a ce wanda Allah ya yi masa ni'ima, kamar a ce wani sarki ne ya girmama wani, aka yi masa kyautar girmamawa, taren girmamawa, aka bajimta shi, da aka tashi sai aka ce wannan shi ne wanda sarkin nan ya girmama, ko wanda gwamnati ta girmama. Ya fi a ce wannan shi ne wanda aka girmama, ko ba haka ba? Sannan aka tashi wulakanci a ce wannan shi ne wanda aka wulakanta, wanda aka ci mutuncin, ba a ma faɗi wanda ya ci mutuncin nashi ba, ba a faɗi wanda ya wulakanta shi ba. Saboda haka in aka ɓoye sakaye wanda aka ci mutuncinsa ko aka yi fushi da shi, to akwai ƙarin wulakanci a ciki. Shi kuma in aka bayyana sunan ko aka bayyana wanda wato aka yi masa ni'ima, aka girmama shi, aka bayyana wanda ya yi girmama wannan, to akwai ƙarin girmamawa a ciki. Saboda haka a can sai aka ce an'amta alaihim, nan kuma sai aka ce al-maghdubi alaihim, saboda a ƙara fito da matsayin waɗannan, waɗancan kuma a ƙara nuna ƙasƙancinsu. Sannan da Allah ta'ala ce al-maghdubi alaihim, wanda aka yi wa fushi. Kalmar fushi ta kunshi bayanin sababin da yasa Ubangiji ta'ala ya yi musu fushi da kuma sakayyar da aka yi musu. Kalmar fushi din ita kadai, domin in aka ce al-maghdubi alaihim, waɗanda aka yi wa fushi, Allah ta'ala baya yin fushi haka kawai ba dalili. Wanda duk zai yi wa fushi, to sai ya yi abin da ya cancanci fushi. Fushin Allah kuma yana nufin azabarsa, yana nufin azabar sa azaba ta wulakanci saboda kaga kalmar ghairul maghdubi alaihim ta kunshi zikrul sabab wal jaza sannan wala dhallina batattu ita ma ta kunshi as-sabab wal jaza an fadi me yasa suka samu wato me yasa suka zama batattu shine sun bar hanya ta ilimi sannan wanda ya bar hanya ta ilimi ya cancanci fushin Allah domin babu yadda Allah ta'ala zai daidaita wanda yayi ilimi yayi aiki da ilimin sa da wanda yake neman ilimi kuma yayi aiki da jahilcin sa Allah ba zai daidaita su ba sannan suma alladhina an'ama Allahu alaihim din suma anan suma ubangiji ta'ala ya faɗi husnul thawabi wal jaza sannan ya faɗi sabab saboda sun bi tafarki madaidaici sai Allah ta'ala ya musu ni'ima to kaga a cikin jumla wacce take gajeriya ubangiji ta'ala ya faɗi kamalul jaza da kuma sababu ya faɗi kuma al jazaa bil ghadab ya faɗi sababu ya faɗi al jazaa bid dalal ya faɗi sababu duk a cikin jumla wacce take gajeriya siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim walad dallina sannan zamu ga ubangiji ta'ala ya faɗi as-sirat an faɗe shi da alif da lam idan siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim an faɗe shi da alif da lam sannan kuma mufradi dan a nuna maka cewa hanyar Allah hanya ce sananniya hanya ce ko dai kana kanta ko baka kanta sananniyar hanya ce keɓantacciya shi yasa aka sa mata alif da lam as-sirat ihdinas siratal mustaqim alif da lam yana nuna ta'rifi sannan kuma ta zo mufradi wato ba a yi jam'in ta ba saboda annabawa baka hanyar Allah guda ɗaya ce sabanin hanyoyin da suke na al-maghdubi alaihim da ahlud dalal su wannan hanyoyin su suna da yawa shi yasa ubangiji ta'ala sai ifradin wannan ya fade ta kwaya daya wadan kunce ya fade su jam'i Allah ta'ala ce wannan hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili kaga Allah ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman wannan tafarki na ne madaidaici kaga sai aka fade shi guda daya fattabi'uhu da haka kowa da kowa ku zo ku bi shi wa la tattabi'u as-subula kar ku bi wasu hanyoyi saboda hanyoyin da suke kai ka zuwa ga barna zuwa ga halaka suna da yawa amma hanyar Allah guda ɗaya ce tak shi yasa hadisi ya tabbata cikin musnad al-hakim hadisi abdullahi dan mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi mana zane guda ɗaya mi kakke yace haza sabilullah sannan sai wasu kananan zanunnuka a gefen wannan a damansa da hagunsa sannan yace wa hadhihi subul wa ala kulli sabil shaytan yad'u an-nasa ilay ko yad'u ilay yace wadannan kuma wasu yan hanyoyi ne akan kowace hanya akwai shaydan da yake yi wa mutane yake ba wa mutane invitation yana gayyata su yana gayyatar mutane zuwa ga wannan hanyar sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta waccan aya wa anna hadha siratun mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili to za mu kula anan Allah ta'ala ya sanya siradi din abinnan hanyar da take tabata da yawa amma hanyar Allah kwada hanyar Allah kwada shi yasa ba a raba kafa a addinin musulunci ba a raba kafa kace bara kadan yinan ka taba nan ka taba nan innan ne daidai to ai da kai akai in can ma daidai wannan hanya ce abu ne na munafikai zamzami na baina zalika la ilaha ulai wa la ilaha illa dole ka zama sak hayya dai zaka bi babu magana abinnan kana nan indai ka san wannan ita ce gaskiya to ka bi sannan kuma zamu ga yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya tashi ya zana hanyar guda ɗaya to tar saboda haka kakka gaji da binta ko bin tsawanta kai ta bi kada ka ce an dade kai baka fara ganin sakamako ba wani annabin ya zo ya shekaru masu yawa yana da'awa amma mutanen da suka yi imani da shi kadan ne annabi Nuhu alaihi salam ya zauna cikin mutanen sa alfa sanatin illa 50 ama shekara 250 amma Allah ya ce fa amana ma'ahu illa qalil kaga ashe babu maganar cewa an dade kai dai kai tai har zuwa mutuwa ka fa'bud rabbaka hatta ya'tika al-yaqin saboda haka lahira wani annabi zai zo da mutane iya ganinka wani annabi zai zo ba su fi mutum biyu ba wa ma'ahu rajulan wani ma zai zo walaysa ma'ahu ahad annabi ibrahim duk da yana cikin ulul azm ku karanta kissarsa a cikin alqur'ani kakam kun banda annabi lut da aka faɗa cikin mutanensa an ce wari ya imani da shi ba amana lahu lut sai matansa da suke tare da shi amma cikin jama'arsa cikin mutanensa duk wannan dambarwar da aka yi da irin kara'a mu'jiza da aka gani ta ruta har riqu fansuru alihatakum in kuntum fa'ilin qul la yanaru kuni bardan wa salaman ala ibrahim aradu bihi kaidan fajalnahum al-akhsarin duk da wannan dambarwa da aka yi da abinda suka gani na ayar Allah kurukuru an ce sun yi imani to akwai wata karama ko wata mu'jiza da zaka nuna da takaita annabi Ibrahim babu saboda haka kakka damu dan a ungwanku ko a garinku ko a tsukukinku kai baka ga wani ya gane gaskiyar da kake kiran su zuwa gare ta ba ko kace to kai abin nan ka kasa ganewa ka fadi hujja saboda haka hanya ce kwade totar sannan zaka ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zana hanyoyin nan sai ya zana su jikin wannan layi wanda yake nuna maka cewa dukkan wata hanyar bata ba zai yiwu ta zauna ita kadai ba sai an jingina ta da gaskiya sai an jingina ta da gaskiya in aka batta ita kadai to faduwa za ta yi kibewa za ta yi ba ka je ko ina ba saboda haka duk wani mai ƙarya to ba zai iya fito da ƙaryarsa ƙaro-ƙaro ya faɗe ta ba sai ya samu wani abin da kowa yake girmamawa sai ya jingina ƙaryarsa a jiki to amma da zarar aka zo aka janye wannan abin ƙaryar za ta faɗi kaga matsafa a zamanin annabi Suleiman da su su tijawa mutane ja mutane da tsafi sai suka ce ai annabi Suleiman ma tsafi yayi ya samu mulkin sa ai ba dan yayi tsafi ba zai iya mallaki aljanu saboda mai saboda samu customers to aka sai suka jingira annabi Suleiman wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Suleiman cewa ba kafara Suleiman walakin ash-shayatin kafaru ba ruwan annabi Suleiman da wannan abin da suke yi saboda haka dan mutun ya zo ya ta jingina kansa da alul baiti da waye kada wannan ya ruɗe ka kawai yana magana alul baiti yana fadar an zalunci Fatima an yi waye yana koke ƙarya yake yi wannan dan idan bai fito da wannan sigar ba to ba za ka ma saurare shi ba ballantana har ya iya budar baki ya karfin hali ya zagi wani abu wani sahabi na daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam har ya iya budar baki ya zagi Abubakar ko ya zagi Umar ko ya zagi Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala saboda haka wannan kayyada meka saka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zana waɗannan hanyoyin a jikin wannan hanyoyin sannan kuma ka duba yadda ubangiji ya ce fatafarraqa bikum an sabili wato abin da yake kawo rarrabuwa shine sakin hanyar Allah amma rike hanyar Allah bin hanyar Allah guda daya to ba za ta taba kawo rabuwar kai ba dan wani lokaci sai ka ga ana cewa to kai ka matsa sai an yi abin nan kuna kare rabuwar kai ya za a yi wanda zai ce a dakan sabilillahi alwahid kuma kace shi yake so a rarraba kai wanda kuma zai ce abu subul kafar kowa yayi nashi kana ce kowa a bashi yayi nashi in so mu taru mu hada kai to za a yi kowa yayi nashi kuma a hada kai hada kai yana samuwa ne idan aka dawo aka rike hanyar guda to Allah ta'ala cewa wa'tasimu bihablillah ana yawan fadar wannan ayar amma ba a kula da cewa ubangiji ta'ala cewa bihablillah bai ce kawai wa'tasimu wala tafarraqu ba sai ya fadi mai kowa zai rike a rike igiyar Allah din nan ita ce alqur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu a kansa saboda haka dukkan wata hanya ba za ta kai ka ga Allah ba sai hanya kwaya daya ita ce abinda Allah ta'ala ko manzanninsa ya saukar da littafansa da shi ita ce hanya guda daya da za ta kai ka ga Allah duk hanyoyin da za a bi a ce za su kai ka ga Allah to za ka je ka ga sun toshe karshe za ka je ka samu ruk ne masu duda sai kayi tafiyar da karshe ka dawo baya ka ga cewa wannan hanyar ba mai billewa ba ce shi yasa wani yake ta kullu turqi masdudatun ila Allah kullu turqi masdudatun ila Allah masdudatun illa tariqan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam duk wata tariqa da zaka bi ba za ta kai ka ga Allah ba sai tariqar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ce hadha siratun alayya mustaqim wasu ne ce alayya bi ma'ana ilayya wannan hanyar miƙaƙiya ita ce za ta kawo ka gare ni amma duk wata hanya da za ka bi to ba za ta kai ka ga Allah ba to duk wanda zai bi hanyar Allah miƙaƙiya wacce da dama daga cikin mutane ba san binta suke yi ba da dama daga cikin mutane ba san bin wannan miƙaƙiyar hanya suke yi ba don haka wanda ya bi ita wannan hanyar miƙaƙiya zai rasa abokan tafiya da yawa don haka zai iya samu wato kewa za ta iya samun sa zai iya ganin cewa ina abokan tafiyar suke duk sun bani ni kadai ne akan hanya to kawai ne ya dame ka ka sani akwai abokan tafiya
na'am
in baka gansu nan ba kuna tare da su to tuna can gaba sun riga ka saboda ka zage dantsi in gaggawa akan hanyar zaka riske su shi yasa Allah ya ce riqa siratal ladina an'amta alaihim su waye Allah ya yi wa ni'ima الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سورة النباوة الصديقين الشهداء الصالحين التي ما دل دا وانن آيري أبو كنت فيها سبو دهكا أبن ديسا أبنجي تعالى يجينجنا وانن هنير زوا غسو ودنن أبو كنت فيها دن أفتر مكا دا كيوا كدك دنك كي كده kanka ga zaka zo karatu daga lungunka kai kadai ne ka fito wannan kankanta da meka akwai abokan tafiya sun yi gaba don haka idan gaggawa ka same su kada rashin abokan tafiya a nan duniya ya dame ka shi yasa al-Fudayl ibn Iyad rahimahullahu ta'ala yake to alayka bi tariqil haqq wa la tastawhish bi qillati salikin wa iyyaka wa tariqal batil wa la taktarra bi kathrati al-halikin yace ka kama hanyar gaskiya kada karancin masu bin wannan hanyar ya sa ka samu kewa haka nan ka bar hanyar barna kada yawancin masu binta su rude ka kada halakakku yawan halakakku su rude ka in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah da haka duk sanda ka ji kamar kai kadai ne to ka tuna akwai waɗanda suka riga ka da haka yi kokari ka zage dantse kar ka tsaya kana waiwaye waiwaye i sauri ka riske su domin ka ce kana waiwaye wasu suna yi maka suna daka wato suna ihu suna kiranka ka ce zaka daka ta tasu to ko ka makara ko a riga ka kamar mutumin da ya fito zai tafi masallaci ne shayatinul insi sai su tare shi wannan ya zage shi wannan ya gaya masa bakan magana idan ya tsaya daka ta tasu yace zai mai da martani to karshe ko ne ya rasa sallah ko ya rasa sahun gaba ko ya rasa wasu raka'o'i akalla abinda zai iya rasa sahun gaba kaga shi ma dai sun ci nasara akan su ko yaya ne amma idan suna haushin su ya kawar da kai yayi gaba wannan haushin nashi ba zai cutar da shi ba saboda haka kakka damu da waɗanda za su yi ta haushi a gefanka aw kullama tanna zubab radadtuhu inna zubaba idan alayya karim duk sanda kaji kukan kuda kaje ka dauko makami kace zaka bige shi ka dauki kuda wani abu ka dauke shi da daraja law kullu kalbin awa alqamtuhu hajaran la'azza sakhrun misqalun bi dinari da dukkan wani karen da zai yi haushi sai na dauko dutse na jefa masa to da dutse yayi tsada to karrukan da yawa sanda ka kai masa haju sai ka zo kana neman a sayar maka dutsen maka rasa to raka ba ruwanka da masu haushi ba ruwanka da karnuka ka sa gabanka ka san cewa hanya na akwai wanda suka riga ka siratal ladina an'amta alaihim ni an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin shi yasa yana daga cikin ɗaya daga cikin amfanin du'aul qunut Allahumma hdini fi man hadaita dan ka san cewa ba kai kadai bane akwai wasu tare da kai ya Allah ka shiryar da ni cikin waɗanda ka shiryar ka shigar da ni cikin tawagar su, ka sanya ni in zama abokin tafiya tare da su. To kasancewar neman shiriya wani babban abu ne, neman shiriya wani babban abu ne wanda yana buƙatar Ubangiji Ta'ala ya sanar da kai kaifiyarsa. Shi yasa Ubangiji Ta'ala ana ya sanar da kai kaifiyar da zaka samu shiriya zuwa ga wannan hanya madaidaiciya, shine ka fara godewa Allah da yabansa da ya masa kirari, sannan ka nuna ubudiyyarka cewa kai bawan Allah ne, sannan ka nuna tauhidinka. Waɗannan hanyoyi guda biyu su ne za ka sa ka samu hawa kan wannan tafarki, ka samu dacewar shiriwa zuwa kan wannan tafarki na Allahu Ta'ala. Ubangiji ya nuna mana waɗannan wasila guda biyu, babu wata wasila ba da ta wuce wannan. Wasila ta farko at-tawassul bi du'a bi sana'i 'ala Allah wa hamdihi, sannan kuma wasila ta biyu shine wasila ta ubudiyya. Kaga da farko aka fara alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin, sannan sai aka zo kuma wacin ubudiyya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Da aka yi wannan wasila guda biyu, tawassuli da waɗannan abubuwa guda biyu, sai addu'a ta zo, ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim. Wanda yayi daidai da addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake da daddare in ya tashi sallah, yadda yake cikin hadisin Ibn Abbas a cikin Sahih Bukhari, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma lakal hamd anta nurus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamd anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamd anta al haqq wa wa'duka al haqq wa liqa'uka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun was sa'atu haqqun wa muhammadu haqqun. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa laka khasamtu wa ilayka hakamtu faghfir li ma asrartu ma akhartu ma qaddamtu ma akhartu ma asrartu wa ma a'lantu anta ilahi la ilaha illa anta. Kaga annan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya fara kirari ga Ubangiji, ya fara yaban Ubangiji cewa Allahumma anta lakal hamdu, da yabo da godiya da kirari duk naka ne ya Ubangiji. Anta nurus samawati wal ard, kai ne hasken sammai da ƙasa. Wa lakal hamd, godiya da yabo da kirari duk sun tabbata gare ka. Anta qayyumus samawati, kai ke tsaye da rike da sammai da ƙasa da abin da duk yake cikin su. Sannan yabo da godiya da kirari sun tabbata gare ka, kai ne gaskiya kuma alƙawarinka gaskiya ne, haduwa da kai gaskiya ne, aljanna gaskiya ce, wuta gaskiya ce, annaba gaskiya ce, tashin kiyama gaskiya ne, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne. Kaga wannan duk yabo ne da kirari da Ubangiji, wasila ta farko kenan. Wasila ta biyu sai ce Allahumma laka aslamtu, kaga wannan shine ubudiyya, ka bayar da zaman towar ka bawa ga Allah, cikakken bawa ga Allah, ce gare ka na miƙa wuya, da kai nayi imani, gare ka na dogara, zuwa gare ka nake mayar da al'amari na, saboda kai nayi husuma, kuma zuwa gare ka nake kai hukunci. Kaga wannan tabbatar da ubudiyyar bawa ne zuwa ga Ubangijinsa. Sannan da yayi wannan shimfidar sai ya ce faghfirli, sai kuma addu'a, ce Allah to ka gafarta mu, ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asalatu wa ma alantu wa anta ilahi la ilaha illa anta. To wannan shine abinda wannan surar ta nuna mana, farko yabo, sannan ubudiyya, sannan kuma addu'a, ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim. Saboda haka zamu ga wannan sura ta kunshi fa'idoji da yawa, ta kunshi fa'idoji da yawa waɗanda zamu ambato su insha Allah a cikin abinda ya saura na wannan lokacin, wannan darasi da kuma darasi mai zuwa. Fa'ida ta farko, surar ta kunshi ummahatul masail, manya-manyan abubuwa da bawa yake nema, surar ta kunshe su. Na farko ta kunshi ta'riful ma'bud bi thalathati asma, an sanar da kai wane ne Allah abun bauta ta hanyar sunansa guda uku, sunayensa guda uku, kuma dukkan sunayen nan, dukkan wasu sunayen Allah suna komawa ne zuwa ga waɗannan sunaye guda uku. Haka nan sifofin Allah duka suna komawa ne zuwa ga waɗannan sunaye guda uku, su ne Allahu Ar-Rabbu Ar-Rahman. Sannan kuma aka gina surar akan ilahiya da rububiyya da rahama. Ubangiji Ta'ala ce iyyaka na'budu, kaga wannan gina sura ne akan ilahiya, wato kadai ta Allah da bauta shi kadai. Sannan aka gina ta akan rububiyya, iyyaka nasta'in, gare ka muke neman taimako anan ka yadda Ubangiji Ta'ala shine ar-Rabb shine wanda yake tarbiyar ka shine mai baka mai hana ka sannan sura ta kunshi tabbatar da ranar tashi ayi sakamako da za a saka wa bayi da ayyukan su wanda yayi mai kyau ya ga sakamako mai kyau wanda yayi mara kyau ya ga sakamako mara kyau da kuma zamantowar Ubangiji a wannan rana shi kadai ne zai yi hukunci tsakanin halittunsa babu wani wanda zai yi tarayya da shi a cikin hukuncinsa sannan kuma hukuncin Allah ya kasance da adalci wanda ya kyautata a kyautata masa wanda ya ba daidai bai ga ba daidai ba duk waɗannan ma'anoni suka shiga karkashin Malik Yawmiddin mai mulki a ranar sakamako sannan surar ta kunshi tabbatar da nubuwa tabbatar da annabci cewa lalle hankali ma ya kamata ya bamu cewa Allah ba zai halittu yayi halitta haka ba kuma ya barta babu shiryarwa babu aiko da annabawa saboda haka da farko zamu ga cewa Allah ta'ala ya sifanta kansa da rabbul alamin cha alhamdulillahi rabbil alamin ubangijin talikai in an ce ubangiji in an ce rabbu ana nufin mai tarbiya mai nuna kulawarsa daka kaga ashe Allah ta'ala ba zai yi halitta bai bar su haka nan saka kai haka azube ba tare da ya aika musu da wani wanda zai sanar da su Allah ba wanda zai nuna musu mahaliccin su ashe kaga akwai bukatar Allah ta'ala ya aika annabawa wanda za su yi bayanin cewa ga abinda za su yi amfane su ga kuma abinda za su yi cuce su da haka wannan yana karkashin rububiyya ta Ubangiji ga halittunsa gaba daya sannan sunansa Allah kalmar Allah alhamdulillah kalmar Allah din nan tana nufin Allah ta'ala shine abun bauta zai yi a bauta wa Allah yadda yake so ba tare da an san yadda zai yi bautar ba kaga ashe akwai bukatar aiko annabawa annabawan da su yi bayanin yadda ake bautawa Allah su yi bayanin yadda Ubangiji ta'ala yake bukatar bautar sannan sunansa na uku ar-rahim ar-rahman ar-rahman shine wanda yake da cikakkiyar rahama da haka wanda yake da cikakkiyar rahama ba zai yiwu ba ya kyale bayansa hakanan azube ba tare da ya sanar da su abinda za su yi su samu kamala ba ba tare da ya sanar da su abinda za su yi su samu rahamarsa ba ba tare da ya sanar da su abinda za su yi su kubuta daga cikin daga abinda zai cutar da su ba wannan kuma ba zai yiwu ba sai ta hanyar me sai ta hanyar annabawa kaga wannan ya kunshi aiko da annabawa ya kunshi saukar da littattafai rahamar sa anan tafi girma sama da rahamar saukar da ruwan sama da rahamar fito da tsirrai domin wannan zai gina jiki ne kawai amma wannan rahama ta annabawa da saukar da littattafai za ta gina zuciya ce wacce kuma ta nan ne ake samun rahama ta Ubangiji sannan da aka ce Malik Yawmiddin shi ma yana tabbatar da nubuwa tunda ake akwai ranar da za a yi sakamako Ubangiji Ta'ala zai saka kawo kowa gurgurdan aikinsa waɗanda suka yi aikin alkhairi a saka kawo musu da kyakkyawan sakamako wanda suka yi ba daidai ba su ba a yi musu sakayya daidai aikinsu Ubangiji kuma baya azabta wani kafin ya aiko masa da manzo ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula to tunda ko akwai yawmiddin to kenan akwai annabawa da Allah Ta'ala zai aiko domin ranar sakamako da zaman kowa Allah Ta'ala ya kafa masa hujja tun anan duniya sannan nabi da Allah Ta'ala ce iyyaka na'budu kai kadai muke bautawa to duk abinda za duk wanda zai bautawa Allah kaga babu ta yadda zai sanya zai bautawa Allah sai ta hanyar annabawa sannan na bakwai fadar Allah da yake cewa ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu tafarki madaidaici shiryar nan kamar yadda muka ce akwai hidayatul bayan wad dilala sannan akwai hidayatul tawfiq wal ilhab akwai hidayatul bayan wad dilala akwai hidaya shiryarwa ta bayani shiryarwa ta nunawa wannan kuma tana kasancewa ne a hannun annabawa da manzanni kaga kenan akwai bukatar a samu annabawa waɗanda za su nuna wa mutane abinda Allah yake so da wanda baya so sannan su shiryar da su kaga wanda ya nuna ashe za a aiko annabawa sannan na bakwai cewa akwai waɗanda aka yi wa ni'ima akwai kuma waɗanda aka yi fushi da su sannan akwai batattu to ta yaya za a ga a bambance tsakanin wanda aka yi wa ni'ima da kuma batacce da kuma wanda aka yi fushi da shi ta kwakwalwa kadai da tunani kadai ba za a iya samun wannan bambanci ba za a iya samun wannan bambanci ne ta hanyar abinda annabawa suka zo da shi su suke bayanin abinda yake shirya ne hanyar waɗanda Allah ya yi ni'ima su suke bayanin hanyar waɗanda Allah ya yi fushi da su ko kuma wanda suke batattu to wannan fa'ida ta farko da zamu fa'idanta daga wannan sura, wato ta kunshi manya-manyan abubuwan da dan adam yake bukata ya sani: ma'rifatul ma'bud, ma'rifatul ma'ad, sannan ma'rifatul nubuwa. Wadannan abubuwa guda uku surar duk ta yi ishara zuwa gare su. Insha Allah a sati mai zuwa za mu dora akan fa'ida ta biyu. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya bamu lada. Abinda muka kuskure, Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.